This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 9 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kallon labarai.
Ibrahim, an ake gawar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter dan jama'a su bankwana da shi a farfajiyar majalisar dokokin tarayyar Amurka yayin da shugabannin kasar suke shirye-shiryen jana'izar shi. Tarayyar Turai ta ayyana matsayar Trump na karɓe ikon tsibirin Greenland da hasashe. Sannan shugaba Biden ya rattaba hannu kan takardar fitar da kudaden gaggawa don shawo kan wutar dajin da ke ruruwa a California.
To, kani labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ‘yan bindiga sun kashe mutane a kalla 17 baya ga wasu 300 da suka sace duk a jihar Zamfara. A sababi na baya-bayan nan.
A taimaki rayuwar al'ummarmu da a cikin kasar da don darajar Allah don albarka a neman Muhammadu. Yanzu muna cikin halin kakani ta yi.
Za kuma a ji cewa an sake danganta rashin ayyukan yi tsakanin matasan Najeriya da irin tsare-tsaren da gwamnatin kasar ke amfani da su.
‘Yan wasu kasashe kamar irin China, irin India, kasashe da Japan wanda suka ci gaba wanda ke kere-kere. Ɗan dukkan da muke shigowa da su muke samun musu aikin yi. Wani matasanmu suna zaune a ba su da cikakken aiki.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi fatan da 'yan kasar Kamaru ke yi game da wannan shekarar. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Dubun dubatan mutane ne suka jure matsanancin sanyi don ziyartar majalisar dokokin tarayyar Amurka domin yin bankwana da tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wanda aka aje gawar shi don bankwana da shi jiya Laraba a cibiyar demokuraɗiyyar Amurka gabanin jana'izarsa da gwamnatin ƙasar ke shirin yi. Masu zaman makoki da suka hada da zababbun jami'ai da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris sun bayyana nasarorin shi da irin kyawawan ayyukan da marigayin mai shekaru 100 wanda ya rasu a watan jiya ya aiwatar. David Smith, farfesa ne a cibiyar sulhu da wanzar da zaman lafiya na Carter a jami'ar George Mason, ya ce babu shakka shugaban ya yi tasiri a fannin aikin shi. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya ziyarci Capitol ne don ya girmama Carter da manufofin Carter. Ya ce ya yi tasiri a rayuwar mutane da dama. Ayyukan da ya yi don inganta rayuwar marasa galihu, baiwa mata dama a fannin shari'a, kare muhalli da fafutukar 'yancin ɗan adam, duk suna da matuƙar mahimmanci a gare ni. An ƙarasa da gawar tsohon shugaban da aka lullube da tutar Amurka, Capitol Rotunda, wani sashen majalisar tarayyar Amurka mai mahimmanci a ranar Talata gabanin jana'izar shi da za a gudanar yau Alhamis. Kungiyar tarayyar Turai jiya Laraba ta yi watsi da kin amincewar zababben shugaban Amurka Donald Trump na kin bayyana kaucewa amfani da ƙarfin soji don karɓe ikon Greenland, wani yankin ƙasar Denmark mai cin gashin kansa, tana mai ayyana shi da hasashe yayin da ta tabbatar da cewa hakan zai tursasa wa kasashen EU su dau matakin kare tsibirin har idan Trump ya yi yunkurin mamaye shi. Trump, wanda yake shirin shan rantsuwar kama aiki a wa'adi na biyu a fadar White House a ranar 20 ga watan Janairu a wurin wani taron manema labarai da aka yi a ranar Talata, ya ki janye yiwuwar amfani da karfin soji don karɓe ikon tsibirin da ke da arzikin ma'adanan ƙasa. Sannan tun farko ya sha alwashin kakabawa kayayyakin Denmark haraji har idan bata ba da kai buri ya hau ba. Ofishin kungiyar mai kasashe 27 da ke Brussels mai daɗaɗɗiyar ƙawance da Amurka tana kokarin kaucewa cacar baki tsakaninta da Trump. Tana mai cewa tana fatar nan gaba za ta iya aiki tare da sabuwar gwamnatin Amurka. Akan batun kin amincewar Trump ya bayyana kaucewa daukar matakin soji don karbe ikon Greenland. Wani mai magana da yawun kungiyar ya ce muna magana ne akan abin da ya shafi hasashe kan gwamnatin da bata ma fara aiki ba tukun. Wani mai magana da yawun kungiyar ya kara da cewa dole ne a girmama kasashe masu ikon cin gashin kansu bisa ka'ida. Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya amince da wata bukatar kudade na gaggawa da za su taimaka wajen shawo kan wutar daji a California da samar da abubuwan da ake bukata. Shugaban ya yi gargadi cewa sake farfado da wannan yankin zai dau lokaci. Sashen kwana-kwanan gundumar Los Angeles sun fuskanci gobarar daji masu barazana ga rayuwa guda hudu, waɗanda suka lakuma ran mutum biyu, sun kona sama da gidaje 1,000, sannan sun tursasa wa dubun dubatan mutane ficewa daga gidajensu. Fili sama da kadada 2,000 ne wutar ta lakume, sannan tana ci gaba da ruruwa. Jami'ai sun gargadi mazauna su kiyaye umarnin ficewa, sannan su bi umarnin dalla-dalla akan lokaci. Jami'an dakaru na musamman National Guard 2,000 ne aka aiki don tallafawa ma'aikatan kwana-kwanan yankin. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya, inda za a ji ƙarin haske kan yadda 'yan bindiga suka kashe mutane a ƙalla 17 baya ga wasu kuma 300 da suka sace a ƙaramar hukumar mulki ta Maru a sababi na baya-bayan nan. Abdulaziz Bello Kaura gare ka.
A 'yan kwanakin nan hare-haren 'yan bindiga a jihar Zamfara na ƙara kamari, inda a wannan karon suka yi da rimbikiya a wayan su ƙauyuka da ke gundumar ɗan kurmi a ƙaramar hukumar mulkin Maru, inda al'ummomin yankin suka bayyana irin yadda 'yan bindigar suka yi musu cin kaca tare da yin garkuwar ɗaruruwan mutanen ƙauyen. Kamar yadda wani tsohon kansalan yankin Iliyasu Salisu ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Jiya ban daɗin nan ne suka kawo mana hari ƙarfe 45, inda suka shigo an ga kaman sun kashe himanya kabusu yalwa a koda bata makin sabon tunga. In suka shigo da motoci akwai kanta kwara 10, akwai Izuzu kila Toyota kwara 5, akwai Golf kwara 10. Suka dinji kwasu buhuna da shinkafa da gero da masara da dawa, kuma sun kashe mutum muna mutum 17, suka dauki mutum 22. To daga baki ga su sun sake dawowa sun dauki sama da mutum 521.
Ta yaya kuka san dauki mutum 521?
Akwai manya an kashe musu mutum 7, an daukan musu mutum 100. Akwai Kaboso an kashe musu mutum 5, an daukan musu mutum 100. Akwai Yalwa an kashe musu mutum 2, an daukan musu mutum 50. Akwai Koda da Bafada an kashe musu mutum 1, ko Kagari an kashe mutum 1, an daukan musu mutum 50. Akwai Makini da Sabo Tunga waɗanda su ga kididdiga da muka yi ba mu samu bayanan kashe mutanensu ba da waɗanda aka daukan musu har yanzu.
Shi ma Shehu Dan Hodiyo ɗaya daga cikin waɗanda suka shaidi faruwar lamarin ya bayyana tashin hankali da kaduwa da suka tsinci kansu a lokacin da lamarin ya faru, tare da miƙa kwambara ga mahukunta da su kawo ma al'ummomin yankin dauki.
Yanzu ga mutane na ana cikin tashin hankali da rudani, kuma an nemi mutane a kawo gudunmuwa, muna ta neman gudunmuwa daga gare mu, kun ba mu da lambar da za mu samu ku, shine muka ce don Allah da Annabi a taimaka mana, a taimaki rayuwar al'ummomu da a cikin ƙasa da don darajar Allah don albarka Annabi Muhammad. Yanzu muna cikin halin kakanikai. Menene halin kakanikai? Mutanen nan wani ma bai san inda yake ba. Zaka isko mutum saboda gudu ya wade ya kare, zaka isko waɗanda kuma su kuma ga suna an kashe. Yanzu mutane wani sun koma su dan samu abincin da za su rukowa, an sake an jiyo su inji ƙwarayin sun kere.
To sai dai Alhaji Bello Muhammad Jabaka, shugaban na ƙaramar hukumar mulkin Maru wanda ya bada tabbacin faruwar lamarin, ya yi bayani akan irin yadda lamarin ya faru.
Information din da nake samu a tsakanin Yalwa da wani ƙauye, akwai fada da ya barke nan barayi wa junansu. To sun kashe barawo daya, to da ƴan uwan barawon suka sami ainihin wannan gawa ta barawo, to sai suka zo suka horma mutanen wannan ƙauye. Jiya sun dauki mutum 4, sai suka kashe mutum guda. To yau kuma suka dawo suka tattara mutanen ƙauyen nan suka kwashe su sun kwashi kusan mutum 300 da bayanin da ke zo min sannan kuma suka zo da motoci suke ta fashe gidajen su suna kwashi musu abinci sun kwashi buhuhuwan masara da na dawa da sauran kayan abincin su to bayan haka kuma dazu sun dawo sun kashe kusan mutum 7 ga wani kauye na kusa ga wannan kauyen na Yalwa to kuma sun tafi da wasu mutane
yanzu a yanzu dai akwai da yawa daga cikin al'ummomin yankin da ba a san inda suke ba yayin da wasu suka hijira suka koma garin da za su samu mafaka domin gudun harin yan bindigar Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya
a gaida Abdul Aziz yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya
wata tawaga mai karfi karkashin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta kai ziyara jihar Bauchi don raba kayan tallafi ga al'ummar da ambaliyar ruwan sama ta yi wa barna a bara. Tawagar ta ECOWAS ta kunshi ma'aikatar kasashen ketare da ma'aikatar kula da agaji da rage radadin talauci ta tarayya da kungiyar agaji ta Red Cross. An yi kiyasin kudin kayan tallafin ya kai dalar Amurka 200,000. Abdul Wahab Muhammad na dauke da ci gaban labarin.
Tun da farko dai a cikin watan Disamba bara kungiyar ta ECOWAS karkashin shirin ta na gaggawa ta taimaka wa magidanta 850 a karamin hukumomin Katako, Jama'are da Zaki da Gamawa da kuma Giyade. Ana sa ran magidanta guda 1,000 za su amfana daga shirin na ba da agaji. A jawabinta a madadin kungiyar ECOWAS daraktan agajin gaggawa Dr. Sintike Tarba Egbe ta yaba gwamnatin jihar Bauchi.
Yau na zo a madadin shugabanmu sunan shi Dr. Aliyu Umar Ture shi daga Gambia ne. Shi ya turo mu zo nan yau. Mun zo nan muna isar muku da gaisuwan shi, gaisuwan shugabanmu daga duk mutanen ECOWAS zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar Bauchi da sarakuna da malaman gargajiya da na addini. Mun san cewa cikin shekara 2024 ambaliyar ruwa ta shafe al'ummin jihar Bauchi. Mu ECOWAS mun so saboda mu ba da goyon bayan aikin da gwamnatin ku take yi. Ga kayan mu anan da za a ba ma mutanen da suka zo daga karfi kuma mun gode ma gwamna shi ma ya kawo nashi kare. Haka ya nuna cewa gwamnati ta tarayya, gwamnati ta jihar da kuma duk al'ummi da Nigerian Red Cross duk da ECOWAS muna aiki tare saboda mu yi taimako ma wanda suke da damuwa.
Sashen ba da agaji ta kungiyar bunkasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta fara ayyukanta a Najeriya ne a shekarar 2022 kuma a halin yanzu dai akalla kowace jiha a Najeriya ta amfana daga shirin ba da agaji. Abdul Wahab Muhammad Mula Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da kokawa kan rashin ayyukan yi tsakanin matasan Najeriya, wani kwararre a fannin tattalin arziki wanda ke sashen tsimi da tanaji na Jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto, Dr. Rufai Shehu ya ce gwamnatin Najeriya ce ba ta amfani da tsare-tsaren da kan samar da ayyukan yi ga matasa da sauran jama'a. A hirarsu da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe, Dr. Shehu ya ce
gaskiya akwai abubuwa da dama da ke ta'azzara rashin aikin yi a Najeriya. Kusan idan ka dubi yanayin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki, wanda duk ƙasar da take cikin irin wannan yanayin tattalin arziki za ta samu akwai matsala wacce ta sanya za a samu rashin aikin yi. Kuma duk ƙasar da ke fama da irin matsanancin hauhawar farashi a Najeriya, wanda inflation shi kanshi wani abu ne wanda ke iya kawo faɗuwar standard of living, kuma zai sa masana'antu da dama da ke wallafa kayayyaki tsadar rayuwa idan aka rage sayan waɗannan kayayyakin nasu zai iya sa su ma su rage matasa daga ko kuma su rage mutane daga ɗaukar aiki. So wannan abin yana cikin abin da ke sa matsala a Najeriya. Amma bayan wannan mahiyawan matsalan rashin aikin yi da ke ta'azzara a Najeriya, Najeriya kusan ƙasa ce wacce ba a assasa ta kan kafa masana'antu waɗanda za su yi daidai da yawan mutane da ke fitowa daga makarantun ne waɗanda ke graduating a kowace shekara. So za ka tarar traditional curriculum da muke da shi na education a Najeriya system ne wanda baya ba da skill acquisition, wanda matasa idan suka gama universities a Najeriya su zama self-reliant, za su kasance suna da skills da za su iya gudanar da masana'antu nasu na kansu har ma su dauki wasu aiki. Mafi yawa za a ga graduating ne ake yi, a ba mutane certificate su koma jiran wane ne zai dauke su aiki. So wannan ya sanya har yanzu wannan ilin yanayi da muke da shi na karantarwa a Najeriya ya sa matasanmu ba su da aikin yi, za su gama makaranta ba su da aikin yi. Za a ga structural base na Najeriya ya kasance ƙasa ce wacce mafi yawan abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum abubuwa ne da ake shigowa da su daga ƙasashen waje. Wannan yawan importation da muke yi zuwa Najeriya ai yana nuna maka cewa maimakon aikin yin ya zama an same shi a Najeriya, a'a, Najeriya ce take samun ma ƴan wasu ƙasashe kamar irin China, irin India, irin ƙasashe dai Japan wanda suka ci gaba wanda ke kere-kere. Ai dukkan da muke shigowa da su mu muke samun musu aikin yi, wani matasan mu suna zaune a ba su da cikakken aikin yi.
Dakta, da kai wannan magana, gwamnatin Najeriya kullum na cewa tana ɗaukar matakai wajen magance wannan matsala, kullum sai ƙara ƙamari take yi musamman tsakanin matasa. Ko irin matakan da take ɗauka yana haifar da ɗami ido?
Gaskiya bismillah, matakan da gwamnati ke ɗauka suna ma ta'azzara matsalolin da ake ciki. Saboda har yanzu gwamnatin wajen kasafin kuɗaɗen da take yi ba ta mai da hankali wajen kafa masana'antu waɗanda za su samu ma matasanmu aikin yi.
Dr. Rufai Shehu na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto kenan ke fashin baki kan rashin ayyukan yi a Najeriya. Za a ji ci gaban hirar a shirinmu na gaba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samunmu a tashirmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tsoka gwiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
A yau kamar a ƙasar Kamaru mun fuskanci ci wato tsadar rayuwa. Man petrol ya haura, abinci ya haura, in an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi a kadan yanzu ya haura.
Gwamnati duk manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi. Kamar alal misali shugaban majalisa tattabai na Kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93.
Yanzu hakan nan a Kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekara mai shigowa za a yi wato haraji kowane ɗan ƙasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta biyu a shekara ta 2025 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya bakunci jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke so hukumomi su mai da hankali akai a wannan shekarar. Kamar yadda muka alkawalta, yau shirin ya isa ƙasar Kamaru, inda banda tsadar rayuwa da ta zame ruwan dare ga mai duniya, babban abin da ya tsone wa al'umma ido shine yadda dattawa suka yi kane-kane a madafin iko da a ganin su shike hana ruwa gudu, kamar yadda suka shaida wakilinmu Maimunatu Sado.
Kamar kowane shekara ana samun abubuwa na farin ciki da kuma na bakin ciki, to kuma shede maganar matsalar tsadar rayuwa a yau kamar a kasar Kamaru mun fuskanci wato tsadar rayuwa, abubuwa wato sun haura, abinci wato ya dawo inda ake samu da ba a samu yanzu, komai ya haura, man petrol ya haura, abinci ya haura, in an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi a kadan yanzu ya haura, kuma a ta bangaren siyasa ya tabarbare a nan ma ya dawo yanzu ba a san wa yake mulkar kasa ba, fama a wani lokaci an samu ma kaman cewa ma Kamaru ya gacin daya kasashen da ba su da shugabanni saboda kowa abin ne ga dama yake yi, to wannan a gaskiya abu ne da muka fiskanta, kuma muna roƙon Allah wannan abin ba zai bi mu ta wannan shekara ba.
To yanzu Dr. Yaya, wani bukata ne kake so wato hukumomi su mai da hankali akai a wannan shekara na 2025 saboda inganta rayuwar iyali da kuma zamantakewa tsakanin al'umma?
A gaskiya yanzu hakan nan a Kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekaru za a yi wato haraji kowane dan kasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki, kuma duk abin da kai kuma sai ka biya haraji kan wannan. To a gaskiya wannan manufan ba abu ne wato da zai bamu wato yin kasa dama su ci gaba ba, saboda ba inda za ku yi ku zo ba ku nemi sanin yadda mutane suke rayuwa ba, ba ku yi tsari wato na ka musu sauƙin rayuwar ba, amma kuma ku dawo kuma ku ce kuma kuna neman haraji abubuwan da aka bari wato bayan shekaru wato 50 da suka wuce ne yanzu suka kuwa dawo da shi akan kowane mutum zai iya tafiya biya. To wannan gaskiya wannan tsarin bata yi ba, kuma muna kira da babban murya cewa shugabanni su ji tsoron Allah, su san kuma al'umman nan amana ne Allah ya basu, kuma a gaskiya idan ba su da tsarin da za su yi ma al'umma saboda su ma su samu wato wurin ci gaba akan wato bangarori na aikin su, to su daina takura musu.
To Malama Habiba, kina iya ki bayyana mai yadda halin rayuwa ya kasance a shekara 2024?
Rayuwa dai yana da ɗan dama dai za a iya ce alhamdulillah, amma mun fuskanci matsaloli da yawa kaman ƙarin kayan abinci a kasuwa, abubuwa an ƙara kuɗi kamar shinkafa nan an ƙara kuɗi, kofin shinkafa ya haura har $40 sun mai, komai dai a kasuwa dai babu daman taɓawa dai. A da dai ka isa mutum ya isa je kasuwar shi da jakabi ya ce fana a ci duk gida, amma yanzu ko jakabiyar mutum ya fita da shi da ɗan wuya dai ta shashin ɓangaren rayuwa kenan.
To a matsayin kina yan siyasa, wani ci gaba aka samu a siyasa a kasar Kamaru ko kuma dai mu ce ko rashin ci gaba?
To a matsayina na siyasa, shugaban mata na siyasa na shashin mai kasa a nan Kamaru ta shashin bangaren Duwala kam an samu ci gaba. Me yasa zan ce an samu ci gaba? An samu ci gaba da yawa saboda a yau shashin siyasa mata, mu mata musulmai ma da da abinda muke tuna cewa yaudarar mu ake zuwa yi menene, yanzu mu ma mun fi ba da kanmu akan siyasa, muna fitowa duk abin da ya danganci siyasa na gayyaci mata haka ake fitowa.
Gaskiya wannan shekara ta 2024 mun kasance a cikin wato rayuwa mai tsada, komai ya yi tsada, an ƙara farashi ko ta ina, abinci, man fetur, kin ga kaman wutar lantarki ma duk an ƙara mana, kin ga akwai kaman cin hanci da rashawa a duk inda ka zaga, in ma aiki kake so, in ma abu kake bukata a gwamnati wallahi sai ka biya ake maka. Akwai ma yanzu kaman yin wajen kayan sarkin nan, abin da muke kira a faransance carte nationale d'identité, kin ga duk wayannan abubuwa kan nan sai ka biya, in zaka je ma takardar haihuwa ma a Kamaru sai ka biya, to kin ga duk irin abubuwa kan nan yana sa hankula yana tashi wallahi. A gaskiya 2024 mun kasance cikin wato wahala zance, talakoki a gaskiya an mance da su, abubuwa kannan gwamnati duk manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi. Kinga kamar alal misali shugaban majalisar tattabai na Kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93. Kinga kamar a ce shugaban kasa ya kai kusan shekaru 42. To ai ba abu bane mai kyau, domin shi kansa akwai abubuwan da yake shiga bai ma sani ba. Akwai shugaban majalisar da muke kira a faransance president assembly national Kabayege Jibril, ya tsufa da kyar ma yake magana da kyar yake tafiya. To kin ga irin abubuwa kan nan bai kamata ba.
Wata kira ne za ka yi wa hukumomin kasar ku da abin da kuke so su mai da hankali a kai wajen inganta muku rayuwa da kuma kyautata zamantakewar ku tsakanin ainihin al'ummar kasar?
A wannan dai shekara ta 2025 muna bukata da wato hukumomi su dauki matakai akan abubuwa da yawa. Kin ga miki kaman magana akan wutar lantarki ba abu bane wanda ya kamata kuma a ce a irin shekarun nan kuma ana ta dauki wuta. To kin gani yana tada hankula da yawa. Sa'annan kuma akwai kaman fannin kaman samun aiki, a gaskiya muna dada jawo hankulan wato gwamnati su dauki matakai akan wannan. Ya kamata wato a bawa samari aiki, domin yanzu samun ma aiki ma to sai wane da wane. In sunan ka bai kamaci sunan wane ba, to ba za a dauke ka aiki ba, ko kuma an ga fiskar sani ne a lokacin ake daukan ka aiki. In kuma baka da suna kaman wane, ko kuma garin ka ba daya bane da wane, ba za a dauke ka aiki ba. To kin ga irin abubuwa kana ya kamata hukumomi su dauki matakai akai. Akwai kuma na farashi ma shiga ma boko na sukul da kike gani, shi ma gwamnati dama sun dauki matakai cewa ba za a biya ba. To amma in kaje zaka saka danka sai a ce maka wai sai ka bada abu. Kin ga shi ne ake kira cin hanci da rashawa. Duk wannan da muna fada akai, ya kamata wannan shekara da 2025 ya kamata dukkan wayannan abubuwa kannan wato a dauke matakai.
To da fatan hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa. Za mu kuma ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha musu kai a shirye-shiryenmu na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinta da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, alheri ke muku fata alheri da kuma fatar wannan shekara ta 2025 za ta kasance mai cike da dimbin albarka a gare mu duka. Da alheri.
Kai mata su ne duniya.
A gaishe ki da tawagarki. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Dubun dubatan mutane ne suka jure matsanancin sanyi don ziyartar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka domin yin bankwana da tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wanda aka ajiye gawar shi don bankwana da shi jiya Laraba a cibiyar demokuraɗiyyar Amurka gabanin jana'izar shi da gwamnatin ƙasar take shirin yi. Ƙungiyar Tarayyar Turai jiya Laraba ta yi watsi da ƙin amincewar zababben shugaban Amurka Donald Trump na ƙin bayyana kaucewa amfani da ƙarfin soji don karɓe ikon Greenland, wani yankin ƙasar Denmark mai cin gashin kansa tana mai ayyana shi da hasashe, yayin da ta tabbatar da cewa hakan zai tursasa wa ƙasashen EU su ɗau matakin kare tsibirin har idan Trump ya yi yunkurin mamaye shi. Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya amince da wata buƙatar kuɗaɗe na gaggawa da za su taimaka wajen shawo kan wutar daji a California da samar da kayayyakin da ake buƙata. Shugaban ya yi gargaɗin cewa sake farfaɗo da wannan yankin zai ɗau lokaci. Sashen kwana-kwanan gundumar Los Angeles sun fuskanci gobarar daji masu barazana ga rayuwa guda hudu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producermu Dadi Balawi, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.